بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي غبدا تفسير موتى رمضان شكرا دبود إعادة تاريخ حدود 40 شدة hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2025 miladiya a nan masallacin Lamdumalabu da ke Chiroma Street a cikin garin Yola. A yau insha Allah za mu yi majalisi na hudu kuma muna cikin suratul Ahqaf. Jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 20, yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 21 inda Ubangiji ta'ala yake cewa waskur akha adin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
وبنجي تعالى واذكر في الكتاب واذكر أخا عاد ka ambaci dan uwan Adawa, wato dan kabilan Adawa, shine Annabi Hudu alaihi salatu wassalam. Iz anzara qaumahu, yayin da yayi mutanen sa wa'azi ya musu gargadi akan shirka. Bil haqafi atudu illa Allah, ina ce musu kar ku bauta wa kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala. Inni akhafu alaikum azaba yawmin azim, lalle ina tsorace muku azaban rana wanda take mai girma. Anan Ubangiji ta'ala zai dan ba mu labarin Annabi Hudu yanda yayi da Adawa, amma labari mun karanta shi a can baya cikakke a cikin suratul A'raf. Anan kuma Allah ta'ala zai sake maimaitawa kadan. Sai Allah ta'ala ya ce ka ambaci dan uwan Adawa, amma bai faɗi sunan ba anan, sai ya sa ya sunan saboda suratul A'raf ya faɗa, shine Annabi Hudu alaihi salatu wassalam. Allah ta'ala faɗa ta yace wa ila adin aqahum huda, mun aikawa Adawa dan uwansu Annabi Hudu. An ce dan uwansu a kabila, ba irin ko kannensa ko yayunsa ko makamantan wannan. Samari da kaji an ce kabila, to akwai inda dangin yake haduwa a can wani wuri. To su ainihin Adawa suna zaune a Ahqaf ne, shi yasa surar ma aka ce mata suratul Ahqaf. Shi Ahqaf sun ce tiladun azimatu minar ramli, wato tuddai ne na yashi na rairayi, tudu za ka ga kaman katon dutse amma kuma yashi ne zalla a sama. To anan suke wato ainihin zaune, kuma suna garuruwan Yemen ne a zancen da yafi inganci ko yafi shahara, wasu sun ce a garuruwan Sham. To da haka anan su suke zaune. To abun Annabi Hudu ya yi musu gargadi a wannan wajen, yace iz anzara qaumahu, ya musu gargadi daga shirka, su daina shirka su bauta Allah ta'ala shi kadai idan suna son tsira duniya da lahira. To sai kuma yace musu wa qad khalatin nuzuru min bayni yadayhi wa min khalfihi, Allah ta'ala yace ai manzoni sun gabata kafinsa, wato ba su ba shine farkon manzo ba kuma ba shine na karshe ba, a bayansa ma akwai manzoni. An yi Annabi Nuhu kafinsa, an yi Annabi Idris kafinsa, sannan bayansa ga Annabawa, Annabi Musa, Annabi Isa, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka tunda Allah ta'ala ya halicci mutane yake turo musu Annabawa, yayi Annabawa a cikin su tun daga Annabi Adam, sannan kuma ya dinga turo musu manzanni kamar irin su Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam, bayan sun jirkita tauhidi. To tun daga wannan lokacin Allah ta'ala yake turo manzanni a cikin al'umma domin su musu wa'azi. Ba Adawa kawai aka turowa ba, an turowa Samudawa, mutane Annabi Ibrahim, mutanen Annabi Lutu, Fir'auna da jama'arsa, da mutanen Sadum an tura musu annabi Lutu da sauransu kamar yadda Allah ta'ala ya ce walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha washtanibut taghut mun aika manzo a cikin kowace al'umma cewa an nisanci tagutu abota Allah ta'ala shi kadai saboda haka ubangiji ta'ala ya aika manzonni kafin annabi Hudu da kuma bayan annabi Hudu alaihi salatu wassalam yana ce musu kada wato su bauta wani in ba ubangiji subhanahu wataala ba Allah ta'budu illa iyya ai yana ce musu kar ku bauta kuwa sai Allah an dinnan mazdariya ne ai an qala lahum la ta'budu illa Allah kar ku bauta kuwa sai Allah kamar yadda ya faɗa a cikin suratul a'raf yace wa ila adin akahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru Allah ta'ala ya aiki annabi Hudu zuwa ga mutanen sa adawa sanne ta ya ku mutane na ku bauta Allah ta'ala shi kadai ba ku da wani an bauta da gaskiya in ba ubangiji subhanahu wataala ba sannan kuma yace inni akhafu alaikum azaba yawmin azim idan ba ku yi imani ba ina tsorace muku wata babbar azaba a yarana wanda take mai girma ita ce ranar lahira ma'ana ina tsorace musu azabar wutar jahannama to duk wanda ya shirka bai yi tauhidi ba makomarsa wutar jahannama ne kuma in ya shiga ba zai fita ba har abadan abada saboda haka yana musu gargadi da wutar jahannama ga wanda wato ainihin bai yi imani ba sai Allah ta'ala ce qalu ajitana
qalu ajitana litafikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون
وبنجي ثلاثة قالوا سيأدوا سكجوا النبي هود عليه الصلاة والسلام suka ce masa aji itana ka zo mana ne li ta'fikana don ka kauda mu an alihatina daga bautan gumakan mu fatina bima ta'iduna ka zo da abin da kake mana alƙawari da shi din na azaba in kunta minas sadiqin in ka kasance daga cikin masu gaskiya wannan shine mummunan radi da suka mayarwa annabi Hud alaihi salatu wassalam shi yayi musu nasiha ne yana tsorace musu azabar Allah sai suka ce ka zo ne kana mu bautan gumakan mu to azabar ta zo a yanzu shine ma'anan wannan magana ne wai tun yanzu a musu azaba a cikin suratul a'raf Allah ta'ala ce qalu ajitana lin'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fatina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin suka ce ka zo mana ne don ka koya mana bautan Allah ta'ala shi kadai mu bar abun da iyayenmu suke bautawa to ka zo mana da abin da kake mana alƙawari da shi din na azaba inda gaskiya kake wato su ba za su bauta Allah shi kadai ba saboda haka suna nan akan addinin iyaye da kakanni to haka nan wannan ita ce al'adan kafirai duk lokacin da mai wa'azi ya zo musu manzo ya zo musu sai su ce inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun sai su ce ai mun samu iyayenmu akan addini saboda haka muna nan za mu yi koyi da iyaye da kakanni to wannan su ne yan wajadna aba'ana kenan duk wanda za ka kawo masa gaskiya ta mu iyayenmu ga abin da muka samu suke yi kuma alhalin ba gaskiya ba ne abin da iyayen suke yi to su ne yan wajadna aba'ana tun a can farko haka ake gwagwarmaya da kafirai sai su ce ai kakanninmu ba su yi wannan ibadan ba saboda haka gumaka saboda haka shi yasa annabi Nuhu ya yi wa iyayensa tawa annabi Ibrahim ya yi wa babansa tawaye ya ce shi ba zai bautan gunki ba amma baban sa azara bautan gunki yake saboda ba a gadon bata in abu na bata ne to karkai daka gada amma shiriya ko arziki ana gadon sa za a so kuma a gade shi amma ba bata ba saboda haka suka ce ai mu muna nan akan iyaye addinin iyaye da kakanni saboda haka ba za mu bi addininka da kake cewa mu bauta Allah shi kadai ba suka ga annabi Hud sai suka ce ya zo musu da wannan azaban sai yanzu idan da gaskiya yake saboda haka su da'iman abin da suke cewa kenan in azaban akwai shi to ka kawo shi mana ka zo mana da azaban har addu'a suke Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amdir alaina hijaratan min as-samaa aw itina bi azabin alim suna cewa idan har da gaske ne abinda kake fada na azaba gaskiya ne. To ya Allah, suna cewa ya Allah ya musu ruwan duwa tsoko zo musu da azaba wanda yake mai radadi, idan abinda manzon Allah nan yake ga musu gaskiya ne. To wannan duka kangarewa ne, wanda kuma akwai ranar kindillanci, shine ranar alkiyama, randa Ubangiji subhanahu wataala zai dandana musu kutsarsu su gane kuskuren su, kuma wannan ganewan bai zai musu amfani ba. Saboda haka azaba ba a hannun annabi Hudu take ba. Shi yasa kala sai yace musu innamal ilmu indallah, ai ilimin sanin yaushe wannan azaban da ta zo ina wajen Allah subhanahu wataala. Annabi bai san gaibu ba, kuma azaban ba a hannunsa take ba, tana wajen Allah ne subhanahu wataala. Saboda haka yace ni ban san yaushe azaban nan za ta zo muku ba, Allah subhanahu wataala shi ya sani. Allah shi yake da wannan wato ainihin ilimin. Wa uballighukum ma ursiltu bihi, ni fa ina isar muku da abinda aka aiko ni da shi ne. Walakin ni arakum, sai dai ni ina ganin ku qauman tajhalun, mutane da kuke jahiltan abinda Allah ta'ala yake so, kun jahilci haƙin Allah akan ku. Saboda haka ni ba zan iya azabtar da ku ba, wannan ba nawa bane, ni isar da sako shi ne nawa. To kowane annabi kuma in yazo haka ne. وما على الرسول الا البلاغ المبين, ba abun da ke kan manzo sai isar da sako, isarwa wanda yake wato mabayyani. Amma wani yayi imani ko kar yayi, wannan yana hannun Allah. A saukar da azaba, a halakar da su in ba su imani ba, wannan yana hannun Ubangiji subhanahu wataala. To haka nan duk wani mai wa'azi, iya abun da zaka yi shine ka isar da sako ta hanya mai kyau, usulubi mai kyau, da bayanai da hujjoji, shikenan ka gama. Wanda ya dauka ya dauka, wanda bai dauka ba kuma wannan tsakanin sa da Allah. Amma kai baka isa ka masa hukunci ba, baka isa ka halaka shi ba, don bai karbi wa'azinka ba, wannan yana hannun Ubangiji subhanahu wataala. To dukkanin manzanni a haka suke. To shine annabi Hudu yake ga mutanen sa da suka ce masa yazo da azaban man inda gaske yake yi, sai yace musu ta ai azaban tana hannun Allah ta'ala, shi ya san lokacin da zai kawo ta, amma ni kan bani da azaba a hannuna. Kuma azaban ta zo musu a lokacin da ba sa tammani. Sai Allah ta'ala ya ce falamma ra'awhu,
falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa mast'ajaltum bihi rihun fiha 'adhabun alim.
Ubangiji ta'ala ya ce falamma ra'awhu, yayin da suka ga azaban aridan yana mai bijirowa, yana mai zuwa, amma fa sun ganshi a suran hadiri ne, sun ga gajimare ne, alaman za a yi ruwa. To da suka ganshi, ka san ga hadiri in ya fara bayyana da kadan yake bayyana, yana fadi yana fadi. To falamma ra'awhu, yayin da suka ga hadiri aridan yana mai bijirowa, mustaqbila awdiyatihim, yana mai fiskantan kwaruruwansu, wato za a yi ruwan sama, alaman za a yi ruwa, kalu sai suka ce haza aridun mumtiruna, suka ce wannan hadiri ne da zai mana ruwa. Ai suna ta murna za su samu ruwan sama. Allah ta'ala ce bal ba haka ba, huwa mastajaltum bihi, shine abinda kuke gaggawan a zo muku da shi. Ba kun ce fatina bima ta iduna ba, in kunta bina sadiqin, ka zo mana da azaban inda gaske kake yi. Sai ce to abinda kuke gaggawan a kawo muku ne na azaba shine rihun iska ne, fiha azabun alim, a cikinta akwai azaba wanda yake mai radadi. Wato su adawa da aka kira su, suka ki su amsa kira, ku zo ku yi imani, ku yi tsaki, in ba ku yi imani ba Allah zai halakar da ku, suka ce halakan ta zo. To sai Allah ya jarabe su da fari, wato shine rashin ruwa. Aka samu zamani mai tsawo babu ruwan sama, ka gane buƙatar ruwan sha, ana buƙatar ruwan da dabbobi za su sha, sannan ana buƙatan kuma ruwan da za su shayar da gonaki, zamani mai tsawo. To ana haka ana haka, kawai sai hadiri ya tsauro. Da hadiri ya tsauro, sai suka kama murna, suka ce haza aridun mumtiruna, ga za mu samu ruwan sama. Irin hadiri ya zama nargewal, kamar yadda Fulani suke cewa, wato alaman ya narke, gashi zai yi ruwa, don ba kowane hadiri ne yake zama nargewal din ba. Sai idan ya ga alama irin a ɗan fara iska mai sanyin nan gashi nan, to shi ne aribin mumtiruna. To kaga idan aka fara hadiri ya ɗauro, aka fara iska mai sanyi, kaga can ƙasansa ya yi wani fari-fari, to alaman za a yi ruwa kenan. Suka ce to wannan hadiri ne da zai mana ruwa. هذا عارض ممطرنا سنة تمرنا دا أساموروا فأسيوا سساني با إسكاتي وانا تكي دا أذابا أشكنتا سيسا أبنجي تالاتي بل هو ما استعجلتم به آه باروا باني أذابا دا كي شوى مزا مزا تزوئين تو إتاني ريهم فيها أذاب ألي إسكاني وانا أكوي أذابا واتو مي ردئي أشكنتا شكي نان إسكا تيتدوتا تهلكت دسو كوي Allah ta'ala ya sake ta tazo ta shiga garuruwan su tana ta tarwatsa musu abubuwan su dan shanyan da kai yan kwanukan ka da ka ajiye sai kaga suna firewa tun ana haka har iska ta dinga rusa bishoyi har ta dinga daukan mutane tana firo da su sama har suka dinga shiga dakuna suna rufewa kowa sai shiga daki ya kulle saboda iska ta yawa masifa ta kai masifa har ya zamana iskan tana iya balle kofan daki ta jijjiga kofan dakin sai ta shiga cikin dakin ta je ta cikkiwo wanda yake cikin dakin ta fitar da shi waje ta killa shi sama sannan ta buga shi a kasa ta halakar da shi haka iska ta musu ta kakkashe su gaba dayan su to kaga shine mastajaltum bihi kenan abinda kuke gaggawa da shi ne iska ne wanda akwai azaba mai radadi a cikin ta haka aka halakar da Adama da wannan iska din shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da Aisha take cewa idan hadiri ya tsauro sai ya dinga shiga ya fita baya zama hankalinsa baya kwanciya ya shiga ya fita ya shiga ya fita Aisha sai ta ce ya Rasulullah ba hadiri bane mu muna murna za a mana ruwa kai kuma kana daga hankalinka sai manzon sallallahu alaihi wasallama sai ya ce Aisha Allah ta'ala ya halakar da mutane da hadiri ya halakar da adawa hadiri suka hango suna ta murna za su samu ruwa shikenan sai hadiri ya zama bala'i ya zama sababin halakan su yace to yanzu wa ya sanar da ni wannan ba halaka bane shi yasa sai ya ta'addu'a ya ta'addu'a Allahumma sayyiban nafi'an ina addu'a ya Allah ya zama wannan ruwa ne mai amfani ba ruwa ne mai cutarwa ba saboda kar ya zama irin hadirin adawa ko iskan adawa to ubangiji subhanahu wataala haka ya aika musu wannan iskan to da dama sun ce a kawo musu abun nan azaban ta zo sun gaji da gafara sa ba su ga kaho ba suka ce a kawo musu azaban to shikenan yanzu ga azaban ta zo ta kashe su ta tarwatsa su Allah ta'ala ya siffanta ta yace
tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadhalika najzil qawmal mujrimin
Ubangiji ta'ala ya ce tudammiru kulla shay'in iskan tana halakar da duk abin da ta zo a kansa bi amri rabbiha da izinin ubangijinta wato ba abin da wata tarwatsa ba nasu da su din kansu mazansu da matansu manyansu da yaransu da dukiyoyinsu gaba daya aka iskan ta dinga tarwatsawa tana halakawa fa azbahu sai suka wayi gari la yura ba abinda ake gani illa masakinun sai wurin zaman su kawai sai gidajen su da aka rusa iskan ta rusa kawai su ake gani amma ba a ganin mutane Allah ta'ala ce kazalika najzil qawmal mujrimin haka nan muke saka wa mutane mujrumai masu fajirci masu sabon Allah idan suka ki wato su karbi sakonnin manzonin mu haka ubangiji ta'ala yi wa al'umma dewa Ubangiji ta'ala anan da yace tudammiru kulla shay'in tana halakar da kowane abu to sai wasu mutane suka ba wasu malayan suka fahimci kulla shay'in inna fasyagul umum ne kuma umumi ma mai karfi wato ba abinda ta bari kenan har sama da kasa sai suka ce amma hankali ya nuna bata rusa sama da kasa ba to da kenan amun ne urida bihil khusus an ce kowane abu amma ba kowane abu ba akwai abinda bata halakar ba amma idan muka duba suratu abun nan Zariyat Allah ta'ala cewa yi abun nan ma atat ala shay'in ma tazaru min shay'in atat alaihi illa ja'alatu karrami bata barin wani abu da ta biyo kansa fate ta maida shi kaman karmami ta diddige shi to kaga atat alaihi abun da ta biyo kansa akwai abun da bata biyo kansa ba kenan bata biyo ta kasasan mai ba ta kasai da aka bata umurni ta halakar to ta halakar da wannan abu to ne shine ma'anar tudammiru kulla shay'in shi yasa aka ce bi amri rabbiha da izinin ubangijinta abinda Allah bai bata izini ta halakar ba ba ta halakar da shi ba amma fa ta halakar da adawa kan gabaɗayan su ta halakar da gidajen su ta halakar da dukiyoyin su komai da komai nasu ta halakar da su amma ba ta halakar da duniyar gabaɗaya ba akwai abinda wata taba ba a duniyar saboda abinda Allah ta'ala ya bata izini shi take halakarwa kuma abinda ta biyo kansa shine take halakarwa a cikin suratul haqa Allah ta'ala ya ce wa amma adun fa'udiku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fatara alqauma fiha sar'a ka'annahum ajaz nakhlin khawiya fa hal tara lahum min baqiya amma adawa ubangiji ta'ala ya halakar da su da iska mai tsanani bakarariya iska mara albarka shine rihin sarsarin atiyan wanda ya wuce gona da iri iskan da ta wuce a al'ada al'ada ba a irin wannan iskan iska ce ta musiba haka nan Allah ta'ala ya jarrabi adawa da wannan iskan sai ta zama tana girbe abubuwansu duk abin da ta zo a kansa za ta girbe shi kawai ta halaka shi kowane abu za ta girbe shi sannan ta yi kwana bakwai yini bakwai dare goma ko kuma mu ce dare bakwai yini goma saboda haka sanda ta yi kwana nawa kenan kwana bakwai sati guda iskan tana tarwatsa su sanda ta girbe su suka zama wato kaman karmami ta gama da su Allah ta'ala ya ce ko wanda ya rage a cikin adawa fal tara min baqiya kana ganin dan ragowan adawa babu sai dai wuraren zaman su ko yanzu idan ka je tsakanin wato abin nan Makka Saudiya da Yemen zaka iya wuce ainihin inda adawa suka zauna saboda haka akwai wuraren da suka zauna amma dai baka ganin me baka ganin su shi yasa nan ubangiji subhanahu wataala yake fa asbahu sai suka wayi gari la yura ba a ganin komai nasu illa masakinu sai dai wuraren zaman su kawai inda suke zama kawai ake gani amma ba a ganin sauran wato ainihin wuraren to wannan kissan Allah ta'ala ya bada ita don ta zama abun tsoro ga dukkan wanda yake bai yi imani ba ya imani da Allah shi yasa Allah ta'ala ce kazalika najzil qaumal mujrimin haka muke saka mutane kafurai mujrimai fasikai wayanda suka yi watsi da sakon da Allah ta'ala ya turo annabawansa da shi Allah haka ya dinga halakar da mutanen kashi kashi kamar yadda makkannahum
ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة
منباسو داما مكي منباسو كرفي منباسو رايوامي صهو منباسو دوكيا في ماء مكناكم فيه cikin abun da ku ba mu ba ku wayannan damamakin ba karfinku bai kai nasu ba tsawon rayuwanku bai kai nasu ba dukiyoyinku bai kai nasu ba na ana ga ya kafirin makka cewa fa an halakar da adama ko duk kafirin duniya kuma fa ku sani in kuna ji da karfi ne karfinku bai kai na adama ba amma halakar da su idan dukiya ne naku bai kai ba in tsawon rai ne naku bai kai nasu ba amma duk da haka ba su gagari Allah ba ya halakar da su to kuma ba za ku gagari Allah ba subhanahu wataala shine ma'anan walaqad makkannahum Allah ya bawa adawa dama fi ma a cikin abunda in makkannakum fihi ba mu ba ku dama a cikin sa ba in din nan bi ma'ana ma nafiya ce wato dama makin da muka ba adaba mu ba ku ba fa to amma me yake faruwa waja'alna lahum sam'an mun sanya musu ji wa absaran da gani wa afidatan da hankula zukata wanda akwai hankali a jikinsa amma fama a gana anhun sam'uhu jinsu bai wadatar da su kawai ma saboda ba su ji gaskiya ba ba su saurari gaskiya da jinsu ba wala absaruhum kuma ganinsu bai wadatar da su kawai ma saboda ba su kalli gaskiya ba ko shiriya wala afidatuhum zukatansu ba su musu amfanin kawai ma saboda ba su fahimci gaskiya da su ba min shay'in na wani abu iskanu saboda sun kasance yajhaduna bi ayatillah suna inkarin ayoyin ubangiji ta'ala suna musunsu wa haqa bihim ma kanu bi yastazi'un abinda suka kasance suna izgilanci da shi na azaban cewa ya zo musu wa haqa bihim sai ya sauka musu ya kewaye su kota ina saboda haka suna da ji da gani da zukata irin naku da hankali irin naku amma duk wannan abun bai musu amfani ba domin sun kasance suna inkarin ayoyin ubangiji ta'ala suna musu da manzonni to abin da suke gaggawa suke izgilanci ya zo musu din sai Allah ta'ala ya jarrabe su da shi domin a suna ga annaba mu fara yanzu mun gaji da jira azaban da kake cewa za ka zo din har yanzu fa fatina bima ta iduna in kunta minas salihin mun gaji da gafara sa ba mu ga kaho ba to kaga wannan izgilanci ne su ce ya nuhu ina azaban da kace ne har yanzu fa ba ta zo ya hudu ina azaban da ka fada kaga izgilanci ne amma Allah ta'ala yakan jinkirta azaban don me don ya musu talala su ta kafurkin su kotsan kawai sai azaban ta zo ta sauka musu inna Allah la yumliji zalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu Allah yana jinkirtawa kafuri ko azalimi yanzu bai kama shi da wuri ba amma ran da ya kama shi fa bai zai kubuce masa ba wa kazalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun shadid haka Allah yake yi wa alqariya ko mutanen gari talala idan sun kafurce daga ba sai ya zo kwatsan ya kama su kuma kamun sa mai tsanani ne babu mai iya kubucewa kamun ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda Allah ta'ala ya halakar da adawa tare da karfin da suke da shi da yalwa na arziki da tsawon rayuwa wanda ba a yi irin nasu ba amma ba su gagari Allah ba to ba zai gagara kuma Allah ta'ala ya halakar da wasu mutanen da ba su kai su ba to ma karfin mai suke da shi Allah ne halicce su kuma ya halicce karfin nasu shi yasa a suratu fusilat ubangiji ta'ala ya ce fa amma adun fastakbaru fil ardi wa qalu man ashaddu minna quwwa fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi al haqq wa qalu man ashaddu minna quwwa aw lam yaraw anna allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wa kanu bi ayatina yajhadun Allah ta'ala ya ce amma adawa sun yi girman kai a bayan kasa bighairi al haqq ba tare da gaskiya ba dan ba su girma kai waye da zaka girman kai asalin ka tabo da rigon da igon mani da mani aka halice ka karshen ta zaka mutu ka rube a cikin kasa tsutsa ta cinye ka a rayuwar ka da kake jujjuya a duniya kana da kon ba haya ka shine a cikin ka ko ka fita ka je ba haya ka da inda za a yanka ka sai an samu kashi a cikin ka kana da tumbi to wani girman kai mutum zai yi saboda ba wanda yake da tantance girman kai haramun ne saboda haka sun yi girman kai a bayan kasa suka ki su karbi gaskiya abin da ake cewa girman kai shine batarul haqqi wa ghamdun nas wato a gaya maka gaskiya ka ki karba sannan ka rena kowa ka rena mutane kai ne wani abu to adawa sun yi wannan sai yazo ka ce man ashaddu minna quwa wa fi mu karfi ma'ana ba wanda ya fi mu karfi a duniya saboda haka mu karfafan mutane ne to ka ce ba za su yi imani ba saboda Allah ba su karfi da arziki da kuma tsawon rayuwa to sai Allah ta'ala ya ce shin ba sa gani Allah ta'ala da ya halitte su ya fi su karfi suna inkarin ayoyin ubangiji subhanahu wata'ala ba Allah ne ba su karfin ba in ya ga dama ba zai kwace karfin ba zai kwace mutum nawa zaka gani a nan karfan mutum a rayuwarka ta duniya yana iya dukan kowa yana da karfi yana amfani da karfinsa wajen abubuwa daban-daban amma lokaci ɗaya Allah ya jarabe shi da ciwo ya rusa masa karfin gaba ɗayansa ya dawo da kire yake tafiya gudanawa aka yi mumine ma an yi bare kafurai in Allah ta'ala ya ga dama yanzu zai rusa karfinsu to gashi nan Allah ta'ala ya aiko musu iska da wannan kaga yanzu haka dai ba za ka iya kamata ba yanzu haka akwai iska a cikin masallacin nan amma ba mai iya ganinta ba mai iya kamata sai dai ka ɗan ji ta haka to da iskan Allah ya halakar da su iskan ba fa sama ne ta faɗo a kansu ba Allah ya take sama ba ne ta faɗo a kansu ko ƙasa ta ƙurma da su ba iska kawai wannan iskan da kake shaƙa wanda in babu ita za ka shiga damuwa wanda ba ta maka nauyi ba ta hana ka tafiya kai ta zirga-zirganka a cikinta ba za ka iya kama ta ka riƙe ta da hannunka ba to da ita ne Allah ya halakar da su aka ba ta ƙarfin da ya fi na adawa ta dinga cicibansu tana ɗaga su tana buga su a ƙasa tana halakar da su tana kakkarya su sako wanda ya fi Allah ƙarfi ba wanda ya fi Allah so da haka in ka ga mutum yana yin abin da ya ga dama Allah ne ya tsale shi kawai amma in Allah bai tsale shi ba bai isansa ba wanda ya fi ƙarfin ubangiji subhanahu wataala so da haka da bala'in ya zo musu wa haqa bihim ma kanu bi yastadun sun yi inkarin ayoyin Allah ta'ala sun kafurcewa annabinsu annabi hudu suka ce su majiya ƙarfi ne to abin da suka kasance suna izgilanci da shi na cewa a sauko musu da azaban wanda ba sa tammanin zai zo, suna ganin ina abun fa a nesa yake, sai gashi abun ya zo ya kewaye su kafin su ankara, kuma ba su da mafita. Haka Allah ta'ala ya halakar da su gaba daya, sai dai ka je ka gama zaunan su. Fa tilka masakinun lan tuskam, ba sunan gidajen har yanzu ba kowa gidajen Adawa, inda Adawa suka zauna da Samudawa, sai dai ya zama tarihi a je a nuna maka nan ne Adawa suka zauna, nan ne Samudawa suka zauna. Mutane Annabi Lutu ga alkariyar su nan wurin ya zama ruwa, shikenan ina suke, babu su, sun zama tarihi. To mu ji tsoron Allah, Allah ba abin da yake gagaransa. Saboda haka idan ka ce za ka yi kafirci, to Allah ta'ala zai yi maganinka domin baka kai Adawa ƙarfi ba, ballantana ka ce kana da ƙarfi, to su ma ba su gagari Allah subhanahu wa ta'ala ba. Sai Allah ta'ala ya ce
ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون.
وبنجي تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم هو كافر إذا كنت في إيماني دم الله صلى الله عليه وسلم أنا مجانا كافر مكة. ولقد أهلكنا حقيقة من هلكت دما حولكم أبن دكي جيف جيفكم من القرى نا القريو واتو نقروروا من هلكت دمتانين وإن نقروروا سوى دا سنتي وأنباوان ستاواي وصرفنا الآيات مكا بيانت دا آيوي مكا بياني دلا دلا أبوان دكي نون الله تعالى شكتيني شيتين تنت أبو تامتا لعلهم يرجعون ومن سداو دا كافرشي سدين إن كافرشي سدوسي توهيدي amma suka yi taurin kai suka ki su yi, Allah ta'ala sai ya halakar da su. Saboda haka duk wanda ake ba da kissoshin su nan, ai suna nan a gefe-gefen garuruwan Makka da Madina ne. Su kansu Adawa inda suke zaune a Haqaf, wannan tsibiri ne na yashi wanda yana nan a Hadhara Mauta, kuma gari ne a ƙasar Yaman. Yaman kuma tana iyaka da Saudiya. Kaga a gefen su suke kenan. Saboda haka Allah ta'ala ya halakar da Adawa kusa da ku, kuma ba za ku gagari Allah ba in ba ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Sannan ga Samudawa wanda garuruwansu yake tsakanin garuruwan Saudiya da Sham, to da haka su ma suna nan, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halakar da su, su kuma da tsawa. Fa amma Samudu fa uhliku bi taghiya, malaika jibrilu ne duka musu tsawa shikenan, sai suka durƙusa kawai. فأصبحوا في ديارهم جاسمين وفي دارهم جاسمين. سو ذاك سيسو كدرك وتأكوي. ده جزيرة كوي ذاك في توجه سامي سياك سامي سكوي كوي أنا درك وشيا ذا مكوا كوي. سوا كوي. ده سنام كسرة مكة دا مدينة. كعك كنام سنا كسرة سو. سنا كنام متانين سبع. سوما أيمن أك يسو. الله تعالى أهل كدسو. غا متانين مدينة. وتو متانين النبي شعيبو. سوما سنا نن akan hanyar su ta tafiya Sham, suna nan kusa da Gaza, garin da ake zalunta, inda garin da Isra'ila take zalunta. Su ma nan aka yi su, da suka ki su yi imani, Allah ta'ala ya halakar da su da tsawa. Annabi Shaibu yayi wa'azi sun ki su karbi wa'azi. Su ma suna nan a Sham kusa da garuruwan Saudiya, ba su gagari Ubangiji ba subhanahu wata'ala. Haka nan mutanen Annabi Lutu alƙariyar Sadum, ita ma tana nan a Sham a kasar Jordan, ko tsakanin Jordan da Falastin, ko tsakanin Jordan da Isra'ila. Saboda haka suna nan, su ma Allah ta'ala ya halakar da su, kuma kuna wucewa ku ga wannan ruwan idan za ku je Sham, za ku je kasuwanci. Allah ta'ala ya ce tibi alƙariyan ya nuna wa mala'iku, ita ya yi sama da ita, sai da suka ji tazwi mala'iku aka sako su takataka. To su ma fa suna nan kusa da ku, kuma wannan wurin yana nan ya zama tarihi. Kogi ne wanda ba abun da ke rayuwa a cikinsa yanzu, ana ce masa Dead Sea, al-bahrul mayyit. Saboda haka ko kifi bai isa rayuwa a ciki, ba dabba za ta rayu, saboda ruwan masifa ne kawai. Gari ne aka sako shi, aka daga shi, aka kifar da shi, sai wurin ya zama kogi kawai, wanda ba kai saka nitsar da kanka a ciki ba, akwai matsala. To duk suna ganin wannan. Ko kuma inda aka halakar da Fir'auna da jama'arsa, ba kasar Masar ba ne, Masar tana iyaka ai da Saudiya, maliya ne tsakaninsu da Saudiya, kogin maliya al-bahrul ahmar. Saboda haka an halakar da Fir'auna da jama'arsa a wannan wajen. Kaga kenan an halakar da garuruwa daban-daban a gefen garuruwan Saudiya, ko a gefen garuruwan Makka da Madina inda su waɗannan kafirai suke zaune. To Allah bai gagare shi ba ya halakar da waɗannan mutanen, to ba zai gagare shi ba ya halakar da su. Saboda haka ku ji tsoro, abin da ya samu waɗannan mutanen fa zai iya samun ku. Ba ku fi su ƙarfi ba, ba ku fi su daɗewa a duniya ba, bal ma sun fi ku ƙarfi da dukiya da daɗewa a duniya. Idan ka je ka ga gidajen Adawa ko Samuda, ai da duwatsu ne suke sassaƙewa, dutse ne ake sassaƙewa a gida. Yanhituna minal jibali buyutan. Saboda haka abin nan mu yanzu sai dai a yi ta dannage dutse ya zama gari a zo a gini, amma ba a fafe dutse a yi ciki da falo ba. Ciki da falo da banɗaki da ɗaki da kicin da ko'ina. Haka za su tsaga, za su dinga sassaƙa duwatsu suna yin gidajen sama da gidajen ƙasa, gidajen ƙarƙashin ƙasa. Saboda ƙarfin da Allah ta'ala ya ba su, haka suke gine-ginensu. Amma duk da Allah ya tashi ya halakar da su, yanzu wuraren nan ya zama tarihi, sai dai a je a duba a tuna ƙissoshin da Allah ta'ala ya bayar Al-Qur'ani a kan waɗannan mutane. To duk wanda bai yi imani ba, ba zai gagari Allah ba kamar yadda waɗannan ba su gagari Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ba. Sai Allah ta'ala yake:
فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
وبنجي تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله. To me yasa wa'inda allazina taqazu min dunillah, wa'inda suka riƙa ba Allah ba qurbanan a matsayin da su kusanto da su zuwa ga Allah alihatan gumaka, fa laula nasarahum, me yasa ba su taimake su ba? Da aka zo halakar da su, to gumakan su taimake su mana, tunda sun ce gunki shine abun bauta. To me yasa da Allah ya zo halakar da su gumakan ba su tare halakan ba? Da su tare iskan nan mana wa Adawa, wato da aka turo iskan sai Adawa sai su tare ta. Yanzu idan kana da jami'an tsaro, so ne zo zai kawo maka hari, ba za su tare ba? Za su tare maka duk wani harin da za a kawo maka. To amma me yasa idan waɗannan allolin da suke faɗa gumakan nan abun bauta ne suna iya amfanar da su ko su cutar da su ko su kare musu cuta, sun cancanci a bauta musu, me yasa ba su kare su daga azaban Allah ba? Me yasa da iskan nan ta taho ba su tare ta ba? Me yasa tsawa da aka daka wa Samudawa ba su tare ta ba, su ainihin wato abin nan gumaka? Me yasa da aka daga alƙariyar Sadum na alƙariyar mutane Annabi Lutu, su wayannan gumakan ba su danne alƙariyar, suka hana mala'iku ɗaukan ta ba? Ba su da wannan daman. So da haka duk wani abin da Allah ta'ala ya nufi ne azabtar da wasu yayi, gumakan nan ba su hana ba. To in a duniya ba su iya kare ka daga wata cuta ba, don Allah a lahira ne za su kare ka daga azaban Allah? Bai zai yiwu ba. Ka ga wannan akwai rashin hankali a ciki. To shi ne Allah ta'ala yake ƙalubalantar su a nan. Idan har kuna riya cewa alloli ne abun bauta ne, to su hana azabtar da ku ko a halakar da ku. In kuma kuna cewa kuna neman kusanci zuwa ga Allah ne ta hanyar gumakan nan, to gumakan su cece ku da azabar Allah ta zo. Shi ne ma'anar qurbanan. Domin sun ce mana abuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, da aka ce za ku bauta wa gumakan da ba su halicci sammai da ƙasai ba, ba su halicce ku ba, kun yadda Allah ne ya halicce ku, Allah ne ya halicci sama ya halicci ƙasa yake azurta ku, don me yasa za ku bar bautansa ku bauta wa gumaka? Sai suka ce suna bauta wa gumakan ne don su kusanto da su zuwa ga Allah. Wato domin gumakan wato su kai su zuwa ga Ubangiji ta'ala, zuwa ga rahmar Allah. To me yasa da aka zo halakar da ku gumakan ba za su kusanto da ku zuwa ga Allah su ce ya Allah ka bar waɗannan kar ka halakar da su ba? Kaga ƙarya ne kenan. Ubangiji ta'ala ya ce bal ballu anhum, sun bata gabanin su gumakan. Lokacin ma da alaman ta zo ba su ga gunkin ba ma, gunkin ya bace musu. Gashi suna ganin gunkin amma idan su ba ganin gunkin, saboda me? Saboda sun san gunkin nan ba zai amfane su ba. To ai shi yasa idan sun shiga cikin masifa ko cikin bala'i, sai su manta da gumakan duka, sai su koma zuwa ga Allah Subhanahu wa ta'ala. Zalla man tad'una illa iyya, sawan jirgin ruwa ne ya tangadi ko ta masifa ne ta zo musu, sai dai su dinga wayo Allah, amma za su ce la tad'u zada manata, su zo su cece su ba, ko ko wasu gumaka su zo su cece su ba ba sa fadan haka sun sani ba za su iya taimakon su ba shine dhalla anhum qalu abunan balballu anhum sun bata gabarin su ba su da amfani a wannan lokacin Allah ta'ala ce wa zalika ifkuhum wannan ya kirkirin ƙaryan su ne wa ma kanu yaftarun da abunda suka kasance suna kirkira na ƙarya cewa da suke yi gumakan nan alihatan abun bauta ne kuma suna kusanto da su zuwa ga Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wannan kirkiran ƙarya ne ƙarya suke yi abunda suke riya wannan ba haka bane sun sani gumakan nan ba abun bauta bane sun sani gumakan nan shirme ne amma taurin kai ne kawai yasa suke bautan gunki sun ki su bauta Allah subhanahu wata'ala wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa sun yi inkari amma kuma zukatan su kuma sun san gumakan nan ba abun bauta bane ba abun da suke iya musu amma su yi haka saboda zalunci da kuma girman kai saboda zalunci da girman kai to abun da kai ka sassako shi kai ka kera shi sai ka zo kana girmama shi kuma fiye da ainihin mahalicin ko ka girmama shi ma me yasa ma za ka girmama shi ah yanzu ka zo ka gina gidanka ka zo kana girmama gidan ka kera kujeranka za ka zauna akai ka zo kana mata sujjada kana girmama ta kafin ka zauna kaga wannan mutum mahaukaci ne in ka ga yana haka ba mai hankali bane to kai ka kirkiri gunkin nan kai ka sassaka shi ko ka gina shi da tabo ka zo ka ajiye shi sai ka zo kuma kana bauta masa kana masa sujjada kana girmama shi ina hankali anan idan yazo zai lalace sai ka je ka nemo mai kana ta shashafa masa wai kar ya bushe kana ta shafawa gunkin mai kar ya bushe kar ya lalace amma kuma shine zai kai ka aljanna shi zai hana a saka a wuta shi zai kai ka zuwa ga Allah ta'ala ka sani bai da rai baya iya magana bai ma san kana yin wannan abun ba kaga wannan shine rashin hankali kenan ulaika kal an'ami bal hum abal kamar dabbobi suke sun fi dabbobi bata to yanzu abun da ka kirkiro din ce zaka zo kana bauta masa kamar yadda Allah ta'ala ke faɗa ta suran a ifkam alihatan dunallahi turidun aturiduna alihatan dunallahi ifkam kuna nufin ku bauta wani abu ba Allah ba subhanahu wata'ala don kirkiran ƙarya saboda ku kirkiri ƙarya kawai ku ce a ya cancanta a bauta masa wallahi babu wani abu da ya cancanta a bauta sai Allah shi yasa Allah ta'ala ya ce afara'aytum lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra alakum adh-dhakar wal unsa tilka idhan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan kuma labarin lata da uzza da manata da sauran gumaka da kuke bautawa kuka ce mata ne kuka ce mala'iku ƴaƴan Allah ne mata ne su ma a bauta musu ko kuma ba ka son ƴaƴa mata ba ku yadda da ƴaƴa mata ba bunne su kuke yi amma kun danganta Allah ƴaƴa mata kuma sun ce sun cancanta a bauta musu Allah ta'ala ya ce da lata da uzza da manata da duk abin da yake bautawa sunaye ne da kuka kirkiro su ma anzalallahu biha min sultani Allah bai saukar da hujja akan su ba ko da ka mai bautan gunki bai da hujja mai bautan kabari bai da hujja mai bautan shehi bai da hujja mai bautan wali bai da hujja don hujjansa shine in yana bautawa shehi ko wali nan wa zai kai shi zuwa fadar Allah subhanahu wata'ala sai ya ce to irin wannan hujjan kafiran Makka suka faɗa da aka ce me yasa kuke bautawa gumaka suka ce ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa suka ce wai muna bauta musu ne don su kai mu zuwa ga Allah su gai mu fadar Allah ba wanda zai kai ka fadar Allah kai zaka kai kanka da tauhidinka da imaninka da Allah ta'ala da biyayyan da kake wa manzo Allah sa sama to nan ne zaka kai kanka amma Allah ba buƙatan tsani Allah ba abun halitta bane balle a kwatanta shi a ce yanzu shugaban ƙasa zaka je kai tsaye ne kace zaka gana da shi ai sai ka bi wajen muƙarrabansa ko wai sai ka bi wajen minista ko wani abu wallahi ba lalle bane idan shugaban ƙasan abokinka ne ba matsayinka a wurin sai haka sai ka kira shi a waya ka ce ranka jaje ina son ganinka sai ce bismillah shine zai sanar da mukarraban san wani yana son ganina ya zo ku bashi wuri ba kai ne zaka kama kafa da wani daban ba to kaga wannan ma kiyasi ne sun ba su san darajar Allah ba sun dauka Allah irin mutum ne saboda haka shi shugaban kasan kansa akwai matsayin da zaka kai a wurin sa wallahi ba sai ka biyo ta wani ba zaka ganshi haka nan gwamna waya kawai zaka masa ina son ganinka to ka zo masa karfe kaza shikenan jami'an tsaro ma yi dai a sanar da su cewa kana zuwa kawai amma ba su zaka kama kafa da Allah a taimake ni a gaya wa wannan in baka kai bane to balle ubangiji subhanahu wataala idan kai imani da shi babu wani abu shamaki tsakaninka da shi sabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi tafiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna ta daga murya wajen zikiri sai ta irbau ala anfusakum فإنكم لا تدعون أسمى ولا أبكما وإنما تدعون سميعا قريبا yace ku saukake wa kawunan su kuna kuna ta daga murya zikiri kuma ba kuna kiran kurma bane ko bebe ko wani wanda baya nan ko ga'iban wanda baya nan a'a kuna bauta wanda yake ji yake gani kuma yake kusa da ku a in ka daga hannu ka roki Allah ka ce ya Allah ka gafarta mini Allah bai ji ka ba zuwa kai wurin sa ba zuwa ba waya ka buga masa ba waya ba shugaban kasa ba in kana zo ka kai koken ka ko gwamna ko minista sai ka je ko kuma kai waya ko kuma ka ga wani ya je ya ga masa amma Allah ta'ala cewa yi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'a sabai suka ce ya rasulullah a qaribun rabbuna nunaji am ba'idun nunadi ubangijin mu a kusa yake mu gana da shi ko a nesa yake mu kwala masa kira sai Allah ya saukar da wannan ayan idan bayi na suka tambaye ka dangane da ni to ka ce a kusa nake a kusa nake ina amsa addu'a mai addu'a in ya kira ni so da haka Allah ta'ala baya nesa da kai yanzu mutumin da in kai magana kai kadai a ɗakin ka ba zai ji ka ba sai in ka je wajen sa ko in kai waya to wannan ne kake neman wani ya kai ka wurin sa amma Allah subhanahu wata'ala ko abu kariya a ranka ya sani ya san bukatan ka tun baka faɗa ba akwai bukatan ka je ka bauta wani kafin ya kai ka ko kai kamun kafa da wani babu wannan ya'lamu ma tuwaswisu bihi an-nafs Allah ta'ala ya san abun da rai yake waswasi da shi ko waswasi ranka ya Allah ya sani to da haka yafi kusa da kai fiye da komi da jinsa da ganinsa da iliminsa to kaga duk mai cewa ka rike wani abu ya kai ka zuwa ga Allah yana kiyafin Allah da wani mutum wani miskini wanda jinsa takaitacce ne ganinsa takaitacce ne iliminsa takaitacce ne to bai daraja Ubangiji ta'ala yadda ya kamata a daraja shi ba bai bambance waye Allah waye halittan Allah ba amma in zaka bambance ka san girman Allah ka san darajarsa ba za ka kwatanta shi da halittansa ba so da haka duk abun da kariya a zuciyanka Allah ya sani inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama sama da kasa Allah ba abun da yake buya masa ko ka fada ko baka fada ba ya sani abun da kirjinka ya boye ya sani ya lamu khainatal ayun wa ma tukhfi sudur ya san haincin ido kana kallon nan gefe amma can kake kallo duk Allah ya sani mutum ne zaka rute shi kamar haka kana kallon sa amma wani wuri kake kallo gefe ko kana kallo gefe kana hararan sa amma dan adam ya sani ya san haicin ido ya san abin da zuciya ta boye to ta ya zaka kwatanta Ubangiji subhanahu wataala da halittarsa bai zai kwatantu ba Allah ba abin da yake kuya masa so da haka Ubangiji ta'ala kai tsaye ka nemi kusanci da shi ka kade tashi wajen ibada ka bauta masa shi kade karka masa abokin tarayya kuma ka bauta masa don Allah kai masa abun da yake so wallahi zaka samu matsayin da ko baka roke shi ba ma zai maka balla tana idan ka roke shi ko shiru kai Allah ba zai manta da kai ba balla tana idan ka roke shi to ka rike Allah kawai duk abun da ka rike ba Allah ba to ka rike banza saboda haka ka take reshe ka kama ganye ka kama iska ne ma ba ganyen bane ka take tushe ne ka kama iska a banza kawai zaka je ka fadi saboda haka ka rike Allah subhanahu wataala shine komi naka shine ya halitte ka shi yake raya ka shi zai ta da kai kuma shine zai saka a rahamarsa idan ka dogara da shi ka bauta masa shi kade ka ji tsoron sa Allah ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wannan bai tambaya yake cewa malam ina matsayin auren da aka daura akan ciki kuma miji da matar duk suna sane shin auren ya halatta
baya halatta a daura aure akan ciki idan mace tana da ciki dole sai ta idda idan cikin na wani miji ne da ya sake ta a baya dan nasa ne kuma sai an yi idda kafin ayi auren kamar yadda Ubangiji ta lace wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yabluga al-kitabu ajala kar ku daura aure sai mace ta gama idda kuma haramun ne wannan auren an yi shi kuma wajibi ne a wargaza shi ba cancan aure ne da ijma'in malamai idan zina ne ma tai ciki nan ma sai ta haihu to da maza sun ce la tasqima aka zar a gairi karka shahid da ruwan ka shukan wani ka wani ya shuka ka zo kana shahid da shi mana karka auri karka sadu da mata mai ciki ko da baiwa ce to da haka sai ta istibira sai ta haihu in da ka aure ta ka aure ta haka nan in ma cikin ka ne kai ne kai mata ciki to karka har ai aure sai ta haihu don a bambance da na halal da na haramu idan kai ka aure ta haka ta haihu ya zama danka zai shiga donka kuma malamai sun ce dan zina baya gado wannan shine zanten da yafi inganci amma Imam Shafi yana ga cewa in cikin ka ne ko zina ne kaman bai da alfurman da za a tsaya ana wani istibra'i aje ayi auren amma zancen mafi inganci sai an yi idda sai an yi istibra'i koda na zina ne sai dai idan abun ya riga ya faru ne aka yi yaya to a sani cewa yayan kuma na halal ne kuma mutum ya auri mace ba tare da ta yi zina ko ya yi zina da ita ba tare da ta yi istibra'i ba to idan aka yi yaya ba za a ce yayan ba na halal bane amma dai an yi kuskure a wajen auren na'am
wala wannan take cewa ita ce ta samu ciki da Ramadan sai laulayi ya hana ta wato bata iya yin azumi ko guda ɗaya ba bayan ta haihu ta fara ramawa saboda shayarwa take yi sai take shan wahala bata rama ba to yanzu kuma gashi wani azumi ya sake zuwa sai shin mallam wanda ya rage idan za ta rama za ta yi ko ciyarwa
to ramawa dai dole ta rama kuma idan sakaci tai laifi ma to da haka mun sha bayani mace mai ciki in ta sha azumi rama za ta yi saboda wahalan ciki mace mai sharwa in ta sha azumi rama za ta yi idan ta sha saboda wahalan wato ainihin shayarwa idan kuma babu wahalan na cikin ko sharwan haramun ne ma ta sha ba za ta sha azumi ma amma ramawa dole ne wasu malaman suka ce inda sababin ciki ne ta sha ko sharwa to bayan ta rama ma sai ta ciyar to da haka kenan ta rama ta ciyar amma zancen mafi inganci ciyarwan ba wajibi bane amma rama wajibi ne wasu malamai sun ce ciyarwa kawai za ta yi wasu sun ce babu ciyarwan babu ramawan a'a akwai ramawa dole ciyarwa kuma akwai shi mustahabi ne saboda babu hujjan da yake ba za ta rama azumin ba hadisin da yake cewa an daukewa matafi da mace mai ciki da mai sharwa azumi ai ba yana nufin ba su rama ba me yasa shi matafin yake ramawa ai mutum yayi tafiya ya sha zai rama marar lafiya zai rama shikenan mace ma mai ciki ba ta da lafiya ne ita ma kawai marar lafiya take mai sharwa ma haka saboda haka za ta rama azumin in ba ta rama ba Allah zai tambaye ta na'am
kalan sai wannan yace ma yana roƙon mallam ya sanya shi cikin addu'a Allah ya buɗa masa sannan kuma mallam ka sanya gwamnatin da muke ciki cikin addu'a Allah ya gyara mana ita
to Allah buɗa masa ya yalwata masa harkokin sa mu Allah buɗa mana yalwata mana da wannan gwamnati muna mata addu'a ubangiji ta'ala ya sa ta ji tausayin talakawa ta gane kurakurenta ta gane kuskuren da take a kai ta yi abin da zai farantawa talakawa rai ya ba su saukin rayuwa Allah ta'ala ya sa mu dace rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين